DW taba kalashi.
Masu sauraro, barkanmu da saduwa cikin wannan shiri da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu da addinai game da zamantakewa. Mun taka hiwa ne zan kasance da ku a yau da zamu dubi batun ƴan tosansanin gwale-gwale na ƴan Nazi da ke Auschwitz na ƙasar Poland, wanda ya cika shekaru 75. Da fatan za ku kasance da mu. Tumadilla. Shekaru 75 kenan da sojojin ƙasar Rasha suka ƴanto sansanin gwale-gwale na ƴan Nazi da ke Auschwitz a kudancin ƙasar Poland. A kowace rana 27 ga watan Janairu, akan yi biki na tunawa da wannan lokacin a shekara, musamman domin yin waiwaye akan azabtarwar da aka yi wa Yahudawa a wannan sansani. Mutane kimanin miliyan guda ne, galibin su Yahudawan, gwamnatin Nazi ta zamanin Hitler ta kashe a sansanin a lokacin yakin duniya na biyu. Shugabannin kasashen duniya da kuma mutanen da suka tsira daga sansanin na gwale-gwale kimanin 200 suka halarci bikin tunawa da ranar da aka yantar da wannan sansani na Auschwitz, wanda ya zama tarkon mutuwa a wancan zamani. A kofar sansanin an makala wani take da aka rubuta da Jamusanci cewa Arbeit macht frei, wato ma'ana aiki zai yantar da kai. Yawancin mutanen da aka kai sansanin a jiragen ƙasa cikin taragun shanu ba su kai labari ba. Daga tashar jirgin ƙasa aka wuce da su kai tsaye zuwa ga inda aka buɗe su, aka tura cikin wani zaure mai cike da iskar cyclone B mai guba. Aka kuma ƙone su ƙurmus tare da sheƙar da tokar. Katrina, wata matashiyar malamar makaranta ce daga birnin Dresden da ke Jamus, ta ce shiga zauren mai tsananin duhu da shakewa, inda wani bututu ke fidda bakin hayaki, wani babban abin tashin hankali ne matuƙa a rayuwarta.
I think it was really touching.
Babu shakka an fuskanci wani yanayi na tashin hankali, musamman ma idan ka bude ido kaga tashar ƙarshe, idan ka ga yadda ake kashe mutane, kaga bakin hayaki na tashi daga rufin gini, a sannan zaka tabbatar da cewa an kona mutane ƙurmus. Kuma babban takeicin shine ƴan Adam suka aikata wannan, ba wasu aljanu ba. Ina jin bawu ya hakan ya iya faruwa a nan gaba, don haka ne yake da muhimmanci a riƙa tunani kan wannan mummunan bala'i baki daya. Karatun littattafan tarihin da kuma zuwa nan don ganewa idanuwa abubuwan da aka aikata wa bil'adama don ya kasance a zukata. Yana da kyau sanin haka a matsayin masu ba da ilimi ga ƙanana masu tasowa da ma manya baki daya, don ba kowane mutum ne ke da zurfin ciki ba.
To, a wannan wajen mutum na iya ganin girman barnar da aka tafka na kisan ƙare dangi da aka yi wa Yahudawan, musamman shurin takalmansu da ake gani a jibge daga mashigar wannan waje. Hakanan an kafa sunayen dukkanin waɗanda aka kashe, wanda kiyasi ya nunar da cewa sunayensu sun kai shafukan takardu aƙalla 16,000. An kuma rubuta sunayen mutanen ne tare da ƙasashen da suka fito a nahiyar Turai. Ƙasashen kuma sun haɗa ne da ƙasar Poland da tsohuwar tarayyar Soviet, da Jamus da ƙasar Austria da Hungary da Czechoslovakia da ƙasar Girka, da ƙasar Yugoslavia da Italia da ƙasar Belgium da Holland da Faransa, sai kuma ƙasar Norway. Wani ɓangare na wurin tarihin ya mai da hankali ne kan aƙidun ƴan Nazi. Yana ɗauke da fayafayen majigi na jawaban ƙiyayya da ƙyamar Yahudawa daga manyan jami'an Nazi da suka yi walakabi da mafitar ƙarshe ta Yahudawa. Pavel Saviki, jami'in yaɗa labarai ne a gidan adana tarihin na Auschwitz, ya ce akwai buƙatar maziyarta su ɗauki darasi daga tarihin Nazin Jamus na zamanin baya domin yin taka tsantsa da waɗannan aƙidun.
We should find a way to talk about the historical fact.
Ya kamata mu samu hanyar da za mu yi magana kan gaskiyar abubuwan da suka faru na tarihi a wannan mummunan wuri da zai iya cusa wani ra'ayi ko ƙarfafa masa gwiwa. Mu duba hanyoyin tattauna tasirin da wannan lamari ya yi ga rayuwarmu a yau. A wurare da dama a duniya, a yau muna ganin tasirin aƙidin ƙiyayya. A wurare da dama ana mayar da mutane tamkar dabbobi. Aƙidar kisan ƙare dangi na ƙaruwa. Matakin ƙare dangi bai fara da kisa ba, yawanci yana faruwa ne da aƙida. Cikin shekaru 40 nan gaba, wasu munanan ayyuka ne kuwa na daban ake iya tunawa da su a wurare a duniya, ta la'akari da abubuwan da ke wakana a duniyar yau. A lokacin ne kuwa ake iya samun wani baƙo ko baƙi da za su riƙa tambayoyi kan rayuwar da muke yi a yau ɗin.
And there will be a visitor that will ask the same question about us today.
Wasu matasan ma'aurata da suka fito daga ƙasar Amurka, Mary da Brad, na daga cikin baƙi sama da miliyan 2 da suka kai ziyara wannan sansani na gwale-gwale da ke Auschwitz. Sun kuma ziyarci ɓangaren da ke ɗauki da fursunoni da suka kasance 'yan ƙasar Poland da ke a tsohon barikin soji da kuma sansanin Bakinau, wanda ke da nisan kilomita 3 a tsakanin juna. A sansanin na Bakinau, an kewaye shi ne da shingen waya na lantarki da kuma hasumiya gami da wurin ƙone mutane.
This camp was much different than the other one.
Wannan sansanin ya bambanta da wanda muka gani a baya, domin na bayan duk yanzu an maida su wuraren tarihi. Amma a wannan, suna nan yadda suke a matsayin wurare na ban tsoro. Akwai barikin da sojojin Nazi suka zauna a ciki.
Akwai malayukan jirgin ƙasa da aka yi amfani da su wajen kawo dubban mutane kullum a lokacin.
Wajen na nan shiru. Kuma abin tsoro, akwai matuƙar tayar da hankali. Ganin abubuwan da muka karanta a makaranta a zahiri, abin ya firgita ni ƙwarai.
Masu kula da wannan wajen da na ƙoƙarin adana shi ne saboda na baya masu tasowa su iya samun su yadda suka kasance a shekarun na baya. Ko da yake gine-ginen na ja baya saboda shekaru. Musamman yanzu abin da ya kai shekaru 75 da aukuwarsa bayan yakin duniya na biyu. Domin maganta hakan ne kuwa shekaru 10 da suka gabata, aka kaddamar da wani shiri na haɗin gwiwa na ƙasashen duniya don adana wannan waje. Kamar yadda Lukas Lipinski na sashen ilmantar da jama'a a sansanin na Auschwitz ke cewa.
Individual visitors can...
Daidaikun masu ziyara na iya zuwa don radin kansu, kuma babu wani abin da ake biya saboda hakan. To sai dai ana iya biya idan har mutum ya buƙaci jagora. Duk da cewar gwamnati ke ɗaukar nauyinmu, ana kuma samun wasu mutane da kan taimaka kamar yadda kamfanoni ke yi, kamar yadda kamfanin ƙera motoci na Volkswagen. A shekarar 2009 ne aka kafa gidauniyar Birkenau da ke tattara kuɗaɗen adana wannan waje. Ya zuwa yanzu gidauniyar ta samu euro miliyan 100. Kuma a baya-bayan nan ma, shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta yi alkawarin cewa Jamus za ta bayar da wasu ƙarin euro miliyan 60 domin raya wannan waje. Ba kuma wannan ne lokaci kaɗai da gwamnatin Jamus ke yin hakan ba. A'a, akwai ma wasu da ke aikin sa kai a wajen adana tarihi a duk shekara.
To a wajen wannan sansani na gwale-gwale dai akwai wani titi da ke ɗauke da gidajen jama'a da kullun ke kallon wannan waje mai ta da hankali. Wani bakaniken mai shekaru 49 a duniya mai suna Anthony, ɗaya ne daga cikin mutum 45,000 da ke kusa da wannan sansani na Auschwitz.
Na kira wajen nan Auschwitz don mu sunan garinmu kenan. A nan na taso tun ina yaro, don haka na saba da ganin wannan sansanin saboda kusancinsa da mu. A makaranta a baya, ana ɗaukar mu da masu yi mana jagora ana kai mu wannan waje. Haka kuma ina zuwa ni kaɗai, ina ganin don wajen ya kasance a nan ba zai haɗu da rayuwarmu ba sam, ba ma tunanin waɗanda suka shuɗe a nan, don mu ma muna da tamu rayuwar da muke gudanarwa.
Bo mamy swoje życie.
To ga waɗanda suka kai ziyarar dai sun amince cewa wannan wuri ne da ya kamata kowane mutum ya ziyarta, musamman a lokacin da galibin waɗanda suka tsira daga sansanin suke da shekaru aƙalla 90 a duniya, ta yadda idan suka ƙaura zai rage ga 'yan baya su ba da labarin wannan sansani na Auschwitz, domin tabbatar da cewa irin wannan mugun bala'in bai sake faruwa a duniya ba. To masu sauraron mu, da haka muke kammala wannan shiri na taɓa kalashe na wannan lokacin. A madadin dukkanin abokan aiki da suka dafa, Muntaka Ahiwa ke sallama da ku daga nan Bonn.